Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba, yau Laraba 20 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yan majalisar dokokin Amurka sun amince su jingine bambancin siyasa domin daukar mataki akan shirin na raba yara da iyayensu da gwamnatin Trump ke a halin yanzu. Kasar China ta yi barazanar mayar da martani ga Amurka akan matakin ƙarin kuɗin harajin cinikayyar da suke tsakanin su. Wata tawagar harkokin tsaro daga Afghanistan ta kai ziyara aiki a ƙasar Pakistan.
To a Najeriya, shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi sun fara wani taro a Abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a ƙasashen yankin.
Eh, wannan taron da muke irin neman kullum a haɗa gwiwoyinmu don mu samu mu ciyo kan wannan matsalar, don ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa.
A wani taro makamancin wannan amma a fannin sufuri, ƙwararru daga yankin ƙasashen yammacin Afirka sun halara a birnin Yamai domin yin dubi kan matsalolin da ke sa hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin suke saurin lalacewa.
Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara 25, mafi yawa ba ta huce ma shekara 5 ta soma ɓaci.
Za ku ji me ke haifar da hakan, sannan muna tafa da shirin demokuraɗiyya. Amma kafin duk waɗannan, sai Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai gabatar da shirin demokuraɗiyya ya karanto mana labaran duniya da farko. Sunana Mahmud Lalo.
Masu are, assalamu alaikum. A jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jami'un da ke majalisar suka amince su ɗauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta ƙirƙiro shi, wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar kula da tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, Henrietta Fore, ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai. Ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba, amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan Amurka. Da yake magana amadin akan wannan lamari, mai magana da yawun hukumar ta UNICEF Christopher Blurerek ya ce ta kowace hanya yaran suka samu kansu cikin Amurka, yaro ai yaro ne, kuma suna da 'yancin su samu kariya a duk inda suke, kuma su kasance tare da iyayensu.
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation.
Yace tsara mutum ta da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa, wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama fandararru ko kuma su zamanto an bude kofar cutar da su, tare da kasancewa cikin yanayin damuwa a kowane lokaci, wanda bincike ya nuna cewa hakan zai iya tasiri a rayuwar su. A lokacin da yake wa taron masu kananan 'yan kasuwa jawabi jiya a nan Washington, shugaba Trump ya ci gaba da dagewa akan wannan mataki da ya ɗauka dukko da shan suka, amma ya ƙi maragas ko a jikinsa game da wannan sabon tsari da gwamnatin ta bullo da shi na raba yara ƙanana da iyayensu a bakin iyakar da ke kudancin Mexico, domin kawai sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya. Ƙasar China ta yi barazanar ta kira barazanar da shugaba Trump yake yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurka a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa, wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya. Ƙasar China ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump ya ce yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 a kayan da ƙasar ta China take sayarwa Amurka, musamman ma idan ƙasar ta ƙi ta sauya tabiyoyinta. Daraktan hukumar kasuwanci na fadar White House, Peter Navarro, ya shaidawa manema labarai a jiya Talata cewa fadar ta White House ta baiwa ƙasar China duk damar da take bukata domin ta canza tabiyoyinta, amma ta ƙi ta gaban kanta. Wata tawaga akan matakan tsaro mai ƙarfin gaske na ƙasar Afghanistan ta kai ziyara zuwa ƙasar Pakistan a jiya Talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnati na Pakistan akan yadda ƙasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa tsakanin ƙasar ta Afghanistan. Wasu majiya masu tushe daga ƙasar ta Afghanistan sun shaidawa muryar Amurka cewa tawagar ta Atmar ta kasance a Islamabad har na tsawon sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaron kasar. Suka ce tattaunawar da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta Afghanistan da 'yan kungiyar Taliban da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki uku da musulmai suka yi suna bikin karamar sallah. Sai dai kungiyar Taliban ta ki ta ƙara adadin kwanakin da ta ɗiba na dakatar da buɗe wuta wanda ya kawo ƙarshe a ranar Lahadi wanda kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga. Sai dai gwamnatin ta Afghanistan ta ɗauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar Laraba wato yau kenan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Filippo Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan 3, ya ce adadin ya zata na shekarar 2016. Grandi ya ce kashi ɗaya da ya kai 2/3 waɗannan mutanen sun fito daga ƙasashen da suka haɗa da Afghanistan ne, Syria, kudancin Sudan, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sai dai ya ce binciken da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 88.5% na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasashe matalauta ko kuma masu tsakatsakin arziki. Ya ce wannan zai sa a daina ci gaba da yaɗa ra'ayin cewa wannan matsala ce ta ƙasashe masu arziki. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ita ce ta bayyana hakan a nan ma'aikatan harkokin wajen da ke Washington DC jiya Talata. Ta ce matsayin Amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba ta damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba, wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba kare haƙƙin bil'adama ake yi ba, sai dai zundan kare haƙƙin bil'adama kawai ake yi. Sai dai furta wannan matsayi ke da wuya sai Isra'ila ta maiwa Amurka da martani. Jakadanta Dani Danon ya ce suna maraba da wannan mataki da Amurka ta ɗauka domin wannan ya ƙara nunawa a sarari cewa Amurka ta tabbatar da ƙudurinta na gaskiya da ke nuna rashin amincewarta da nuna makauniyar ƙiyayyarta ga Isra'ila a cikin sauran da ta kasance cikin sauran hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma son da take yi a riƙa binta sau da ƙafa ba tare da ƙalubalantanta ba a duk abin da ta ce ko kuma ta faɗa.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga ƙasashen da ke yankin tafkin Chadi sun fara wani taro a Abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a ƙasashen yankin. Taron na gudana ne tare da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka ta AFRICOM da ke yankin na Afirka. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
As we embark upon this conference, the directors of military intelligence,
Daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Amurka, Rear Admiral Trent Wilbert kenan, ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumomin leken asiri na rundunonin sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi da haɗin gwiwar rundunar Dakarun Amurka da kenan Afirka, wato AFRICOM, da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumomin leken asiri na sojojin ƙasashen kasashen yankin tafkin Chadi, yana da kyau mu duba muhimmancin wannan taro, muhimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya. Mu a rundunar sojin Amurka, abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wani arangama ya taso. Wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki, mu gama da abokan gaba, sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri.
Neutralize enemies and build intelligence capacity.
Babban daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Muhammad Sani Usman, ya jaddada muhimmancin aikin kawar da ƴan ta'adda a dukkan ƙasashe.
Terrorism hinges on ideologies espoused by the so-called Islamic State and Al-Qaeda.
Ta'addanci musamman na 'yan kungiyar IS da Al-Qaeda da ma abokan burminsu, wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar ƙasashen duniya, al'amuran da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba. Saboda haka dole mu fahimci cewar yanzu babban abin da ya sha mana kai shine kakkabe duk wani nau'in ta'addanci da 'yan ta'adda. Domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa ɗaya, to ku tabbaci hakika ka iya mamaye dukkanin yankin. Kanar Major Lamin shine daraktan hukumar leken asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Nijar.
Kasan wannan harkoki na wannan tashin hankali komi hai cikin lisai da lisai ake an san ba karamin matsala ce ba, to kuma komi cikin lokaci yake shi yanzu irin wannan kamar meeting din da muke yi, wannan taron da muke yi, wannan neman kullum a haɗa gwiwoyinmu dan mu samu mu ciyo kan wannan matsala dan ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ka dike dun mutuwa mai bantawa do sai soja. Wai dike dun mutuwa mai bantawa do sai soja. Don wata bidina ida ta mu sai soja. Don wata ligiwa ida ta mu sai soja. Wai kun da arna akai ko akai gayya ta kare. Amma a hana ko talala ce.
Ƙwararru a fannin sufuri daga ƙasashen yammacin Afirka na gudanar da wani taro a jamhuriyar Nijar domin tattaunawa kan matsalolin da ke haddasa lalacewar hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin, da yadda za su kullo da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatarwa da gwamnatoci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Waiwaye akan wasu matakan da aka ɗauka a shekarun da suka gabata da nufin magance matsalolin da ke haddasa taɓarɓarewar hanyoyin zirga-zirga na kan gaba a jerin muhimman batutuwan da wannan taro zai mai da hankali a kansu, in ji Alhaji Mustapha Kadi Umani, jami'i a ma'aikatar suhurin Niger.
Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara 25, mafi yawa ba ta huce ma shekara 5 ta soma ɓaci, to shi amhorin yau za mu sauraron ƙasashe kowace guda-guda za ta zuwa ta ba da bayani. Idan aka ba da bayani sai a ce mi a shawarwarin da za a cewa hanyoyinmu an ɗauki niyyar wannan doka wadda aka ɗauka 14 ba za a ƙara taka ta ba. Su waɗannan masu hannu da shuni masu taimaka mana sukan ce idan mu da kanmu ba mu ɗauki wato matakin ne ba na mu kare hanyoyinmu, to su ba za su ma ba mu wato kuɗaɗe ba mu yi hanyoyi. To mu kuma mun san hanya ita ce alheri ga ƙasa.
Bayanai sun yi nuni da cewa jamhuriyar Nijar ce kadai ta so mazartar da dokar mutunta ka'idar lodin motocin dakon kaya daga lokacin da ƙasashen Imowa suka bullo da wannan tsari kawo yau. Dalili kenan da gwamnatin ƙasar ta buƙaci kiran wannan taro.
Mun ce idan waɗance ne ba su soma aiki da wannan doka ba, mu ka azamuna tunda cikin wannan matsala mu ne ke wahala.
Ministan manyan ayyukan gine-gine Kade Abdullahi na ganin akwai buƙatar ƙasashe su haɗa kai don ƙayyade girman bodin manyan motocin da ke da kwankaya, yayin da ya zama wajibi a ƙarfafa matakan binciken irin waɗannan motoci tun daga tashoshin jiragen ruwa.
To shine wannan anka ce ai kokari a rage motocin nan masu sharkin mai yawa su koma bisa sharje da ya kamata. Bakin teku ko bato ke kawo kaya, ya kamata an kaje cikin bore, ya kamata kayan nan in za a kawo su Niger a hiddo su a auna. In an kauna su a sako wannan takarda, wannan regulama ya ce a sako shi cikin motoci su tori su Niger. Motocin wannan wani kuskure ma ce aka yi musu, ba ne da suka hito ba ne da wajen masu kera su. Aka ce to bodi dan ƙarin na bodi bai da kamata ba.
Ci gaba da ayyukan wayar da kan masu hannu a sha'anin dakon kaya a ƙasashen Emowa da makwabtansu Najeriya, Ghana da Guinea-Bissau wata muhimmiyar hanya ce da za ta kawo canjin tunanin da zai yi dalilin soma aiki da tsarin da aka bullo da shi a can baya, in ji Shuid Fagumi, daya daga cikin waɗanda ke wakiltar jamhuriyar Benin.
Le premier problème c'est que tous les acteurs n'en sont pas encore conscients. Et donc il faut commencer par une grande sensibilisation.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
Hada kan mu a fere kan mu sojuna. Manufarmu anan da mutangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
Tage da Sule, yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da kwata. Yanzu kuma ga somun tabi daga shirinmu na hantsi.
Daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana dauki. Ina kira kuma ga dukkan 'yan Najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafawa al'ummar jihar Bauchi da wannan masifa ya rufa da su.
Gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kenan a tattaunawar da yi da muryar Amurka bayan ibtila'in mummunar guguwar ruwa da ta fada wa jihar da kuma gobara da ta laƙume a kasarin kasuwar Azare a ƙarshen makon da ya gabata. Sai a tare mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakkiyar hira. Yanzu kuma ga shirin demokradiya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har na ƴan makonni kafin ma dukun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun mayar da ranar 12 ga watan Yuni ne a matsayin ranar hutun demokradiya a Najeriya. Abin da ya karo da suka da kuma yabo daga bangare daban-daban na Najeriya. Akan haka ne shirin na demokradiya a yau ya gayyato Dr. Yunus Atanko, shugaban jami'ar National Conscious Party wato NCP, jami'ar da marigayi Chief Gani Fawemi ya kafa, kuma Dr. Yunusa shine shugabanta a halin yanzu wanda yake na son farko na 'yan arewacin Najeriya da suka yi wannan gwagwarmaya bayan soke zaben 12 ga wata. Da farko dai na tambaye Dr. Yunusa Tanko ne me zai ce ga masu kan wannan lamari.
To wanda suke cuka gaskiya da mana adalci ba. Ya farko ya kamata mu lura da gwagwarmayan da muke yi tun shekara aru shekara 2025 kenan akan wannan ayi da ne na maganar June 12. Na mutunanin tun daga farko da aka fara wannan kalubale mun yi shi ne saboda su kayi da Allah duk 'yan Najeriya a lokacin da aka yi zaɓen nan an yi zaɓe tsakanin su da Allah da kuma sun yi shi bisa kan doka da order kuma sun zaɓi wanda suke so. Chief Gani Fawemi yana cikin waɗanda suka jagoranci wannan kalubale da aka samu kuma aka samu aka daure shi har kasa an ja shi ba abin da ba mai mana cin mutunci saboda ya tsaya abin kan gaskiya. Da yawan mu an gama maya da jam'iyyar mu, da yawan mu an kakkane mu an daure mu mutum kuma har yanzu iyayen uwa kuma mutum ma inda suke ba wani an kace su.
To dakta, wasu cewa suke bacin wannan karama da aka yi musu Abiola su Gani Fawemi da kuma ayyana wannan ranar, wasu na kira gwamnatin tarayya cewa ta bayyana Abiola a matsayin wanda ya ci zaɓe, sannan kuma duk haƙoƙin da ya kamata a biya shi a bashi a ba iyalin shi. Baka jin cewa sun wuce makaɗi da rawa a wannan buƙata nasu kuma?
Ai da ma idan ka ga irin wannan na faruwa dole ne ka samu wanda za su iya fitowa su ce ga su sun yi da kuma su ce a'a ya kamata a yi kaza ko kuma da kamata a yi kaza, wannan dole za ka same shi. zaben da ake ba a fito da martanin zaben ba har yanzu. Kuma ba ne cewa cewar Abiona da amma shi gaban kasa ban don ba a fita ba ba a fita ba. Har yanzu an bar mai kurin abin da ake shi ne kurin an buƙe kurin a sa mutane ya ta cewar lalle an san cewar an yi rashin gaskiya a lokacin nan kurin. To amma abin da muke tsoro shi ne idan nan sun ba ma'aka ce za a ce ya ci zaɓe an furta cewa ya ci zaɓe ya za a yi ke nan za a dawo da shi ne ya riga ya rasu ba wanda za a yi ya riga ya rasu da ya iya shi da sun yanzu to nan ne mun yi haƙuri amma abin da ba za mu haƙura ba shi ne jama'an 'yan Najeriya da suka yi mutu a kan wannan tafiyan har yanzu suna nan a cikin wani hali na kakalikari har yanzu mutane suna tunanin tor an yalla Najeriya din da za ta ci gaba ko kuma ba ta ci gaba ba. To wa'annan shi abin da ya kamata mu yi afirai da shi yanzu kuma mai kokarin mu tabbatar cewa shugabannin da suke mulki yanzu ne sun yi wa mutane adalci abin da ya sa ke nan shin gani fawa yi ni da ci a biyo na da ire-iren mu muka fi wannan gwagwarmaya. To amma abin da suke gwagwarmaya saboda shi ne har yanzu yana addu'a 'yan Najeriya.
To yanzu ina nasaban wannan zaɓe da waɗannan matsaloli da ka lissafta? Me ya mahaɗin su da wannan zaɓen 12 ga wata?
Aikata a lokacin zaɓen da muka yi mun zaɓen mutum ne da muke ganin zai yi mutane adalci tun lokacin da Abiona yake matasa ne matalaci ne wani lokacin ma mun da muna da kwasa galiwu suna nan duka Abiona ya ce maka mutu lokacin ma bai maka sun shugaban ta kala shi ya sa ire-iren mu ai da yawa a lokacin nan muka tsaya muka zaɓe shi muna gani a lokacin nan da inda shi ne shugaban ƙasar Najeriya in kyama lawo sai abubuwan da yake addaban 'yan Najeriya da iya rage su da ke da su.
Wasu na cewa bai kamata a karrama mataimakin Abiola ba wanda suka yi takara tare saboda shi ya ƙaurace ma wannan fafutuka kuma har ya anshi mukami a gwamnatin da ta ɗaura Abiola. Ku 'yan da kuka yi wannan gwagwarmaya ya kuyi kallon wannan al'amari?
Eto gaskiya shi Baba Ganaki shi ne a lokacin ya bar tafiyar da muke yi a lokacin saboda wa'yansu a bayani da shi ya ba a lokacin da ya bari shi da kansa ne shi kai zai iya bayani wa 'yan Najeriya me ya sa ya bar wannan tafiyar kuma wanda suka ba shi wannan lambar yabo sun lura da cewa kowa yana tare da Abiola ne a matsayin mataimakin sa domin bayan da za a yi a ce an ba wa shi Abiola da kuma zaɓen mutum na mutum biyu ne a matsayin mutum ɗaya. Dole ne suka ba shi wannan amma kan gaskiya da yawan mu ji daɗi ba saboda barin jirgin nan da ya yi a lokacin nan kwanakin baya.
Zaɓen Abiola da aka yi wanda ke ku 'yan Arewa kuna cikin wanda kuka yi fafutuka tare amma kuma 'yan Kudu sai suna ganin kamar cewa laifin su kaɗai ya kaimawa. Ku da kuke cikin su kuma ku ba 'yan Kudu bane ya kuke ji ko kuma ya kuka ji?
Tsakani da Allah gaskiya duk wanda ya yi wannan bayanin cewar kina ko cewar 'yan Kudu suna ganin kamar kurin shi aka ba daidai ba ne domin duk 'yan Najeriya ne suke zaɓen nan. Duk 'yan Najeriya ne suke zaɓen nan tsakanin su da Allah. Babu bambanci a lokacin in ma aka lura. Ai a lokacin babu bambancin addini babu bambancin ƙabilanci su wanda suka yi takarar daga Abiola musulmi ne dan ogun abin fita ba fa gana kin kibe ga fito daga Borno ko ba da rene ko kuma musulmi ne ba inda musulmi ba wanda aka bambanci a tsakanin su wani kima su da cewa wani wayannan mutane bin ta ba a bakin su. Saboda haka duk wanda ya yi magana cewa wani kira akwai wani bambanci da wani ko gaskiya bai wa kansa adalci ba kuma wa duk wanda suka zaɓar nan ba adalci.
Ba gan cewa ɗaukan sharukan a naɗa shi shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ya isa a ce ya kwantar da zuciyan ku waɗanda kuka yi wannan fafutukan tunda ɗan jihar su ne ɗan jihar su Abiola ne?
A haka zai yi ba za ka haɗa ba a yi ba za ka haɗa ba a lokacin wannan rufa-rufa ne ake yi a yi kamar kana da ciwon kai ne kana kana da kana da malaria fever kamar kana da shawara na damun ka ko yaushe kudin da kana tsayin cewa kudin ciwon kai ne ko yaushe kudin kan panadol. To wata ran baka yi hankali ko yake sanar kanka a rami a lokacin abin da ake amfani da shi shi ne kudin ana sa rufa-rufa ake yi don mutane su ga fito ne lokaci zai wuce don mutane ya takura da shi yasa ai muna ƙara ƙarfi akan tafiyar mai da aka ci gaba da tabbatar da tsoron kowane dinkin wannan shabi ne dole sai mun yi wani bugun mun yi wani gobe ma ko yana ko aiki ɗaya ne ko mutum ɗaya ne sai mun fito mun fita saboda menene
gaskiya dakta hadda zaben Obasanjo da aka yi a matsayin shugaban kasa kuma shi ma dan jihar ne shi ma wannan duru faru fa ne
shi ka ji wani faru fa ne mana to menene ne ne faru ko ne ne ko dauko mutum da mutane ba in ka tuna a lokacin nan Obasanjo babbe da ma ba wani da ke son sama a lokacin nan a nan ma an gara babu shi ɗan kuɗin da ba ɗaya ba ba su goyon baya ba kuma shi ba kan ba su da bai ra'ayin a biyara wani tabbas ne kun ɗan kowan da ma ba ya ra'ayin ma shi kansa wanda aka zaɓa ɗin ba ya ra'ayin ta to a yi ɗan kwanci ne kurin an yi rufa mai kurin an sa shi a shugaban ƙasa an ma fi ɗin zaɓe kuma a cikin jama'a da shugaban ƙasa zai abubuwan da ake so ma a yi don a taimakawa jama'a inda a ce an yi su a lokacin wani ƙila mutane su fara haƙura wata kila a faruwa a lokacin ne ma wannan kuji a abuja ma har shi zai nufi mutane ake yi har ko su ake to wasu ma ba su tsaye da zuwa a abuja.
Masu adawa da wannan aya na ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyyar Najeriya suna cewa Buhari ya yi ne domin neman kuri'an mutanen kudu. Me za ka ce game da wannan?
Wannan ba za ka yi ana mutane kan su magana ba. Domin abin da ke zama da farko shi ne da a ce an yi wannan magana ne tun da farkon kafin suka ke samun ciki ga mutum kasar Najeriya din nan. Da mutane da su yi sama a cikin wani kila saboda zaɓe ba ne. Ko ni ma in ka tabbata da a yi wannan kuma an yi ne saboda zaɓe. Amma saboda zaɓe da cewar gaskiya mutanen nan da aka wannan abu gaskiya sun tantance a ba su kuma tun da wani shugabannin kasa nawa muka yi tun kafin a biyar rarraki. Mun kawo guda uku ba wanda ya yi da tunanin tori ita ma ya amfani da shi a siyasance. Kun da shi yana ya yi amfani da shi ko a siyasance ne a hamdu da nai.
Kana ji akwai abin da wannan zai canza a siyasar Najeriya?
Eh to a yanzu da kan ina tabbatar maka ƴan Najeriya sun riga sun san a kibla inda zaɓen su zai kasance. Sun riga sun gama tunanin su sun san inda suke so wanda suke so su zaɓa idan ma zaɓen ya kai a lokacin nan.
To Dr. Yunusa mun gode. Yanzu amadin shi Dr. Yunusa din da Cubahiro Jiudo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tumar Allah yanzu kuma ga labarai a takaici.
A jiya Talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga daukacin daga jami'u da ke majalisar suka amince su dauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin nan na raba yara da iyayensu a bakin iyakar Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin. Babban daraktan hukumar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan mataki a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da ba su mallaki hankalinsu ba. Ƙasar China ta kira barazanar da shugaba Trump ke yi na ƙarin kuɗin haraji a kan kayayyakin da suke cinikayya da Amurkan a matsayin wani yunƙurin kai ƙasar makura da neman tozartawa wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya. Ƙasar China dai ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba Trump ya ce yana shirin ƙara harajin dala biliyan 200 a kayan da ƙasar China ke sayarwa Amurka musamman ma idan ƙasar ta ƙi ta sauya tabi'o'inta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajensu sakamakon yaƙi, tarzoma ko kuma tursasawa. Filippo Grandi, shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata a Geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan 3, ya ce adadin ya zarta na shekarar 2016. Grandi ya ce kashi 1 bisa kashi 3 na waɗannan mutanen sun fito ne daga ƙasashen da suka haɗa da Afghanistan, Syria, kudancin Sudan, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sai dai ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙasashe matalauta. Amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ce ta bayyana hakan a nan a ma'aikatar harkokin waje da ke nan Washington DC jiya Talata.
Masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad wato 7 kina agogon Ghana. Zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzaya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku ga hadda labarai cikin hotuna da ma video. Yanzu mu dadin shi ladan Ibrahim Ayawa da ya ta ni gabatar da shirin da Chiba Hero Diodone da hada mana shirin baki din sa sai injiniyan mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa sai mun hadu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai.